Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannun mu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar jiro, kake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamdu Ibrahim, ta kora shirin. Madalla, to a wannan makon shirin matasa a duniyar gizo zai duba ne kan labarin wasu matasa da ya fara da kafofin yanar gizo a makonnin da suka gabata, bayan da wata kotun magistrate a jihar Kano, Najeriya ta same su da laifin ɓata sunan gwamnan jihar. A wasu hotunan bidiyo da suka wallafa a dandalin sada zumunta na TikTok da Facebook, wannan batu dai ya haifar da muhawara mai ƙarfi sakamakon hukuncin da aka yanke na yi wa waɗanda ake zargi da aikata laifin bulala 20 da kuma biyan tarin naira 20,000 kowanne. Haɗa da share harabar kotun na tsawon wata guda, da zalika kotun ta umarce su da su sake wallafa wani bidiyon a shafukansu ta yanar gizo wajen neman afuwa ga gwamnan na jihar ta Kano. Matasan masu suna Mubarak Isa Muhammad da Nazifa Muhammad Bala na shirya gajerun bidiyoyi na barkwanci ne, inda aka sare suke kokoyin muryoyin wasu fitattun mutane, har ya kai ga sun yi wannan bidiyo ta musamman kan gwamnan. Akan haka dai, shirin ya jiyo ra'ayoyin matasa game da batun la'akari da yin matasa kan shagala wajen dora kowane irin abu a shafukansu ta yanar gizo ba tare da tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo ba.
Da farko dai, sunana Sadiya Lawan Garba. Kamata ya duk wani shugaba ya kamata a dinga ba shi girman sa, bai dace a dinga irin wannan abubuwan da suke ba gaskiya, bai dace ba gaba daya. Ko dan nan gaba irin wannan in ta faru sai ka kiyaye gaba, saboda in hakan ta kuma faru za a yi linkin wanda ya fi wannan a yanzu a haka. Na koyi darasi sosai, saboda gashi an yanke hukunci ma sun tafi gidan birsu, ga kuma shara da aka ba su, ga bulala da za a musu, hakan ma ai za a koyi darasi ko dan nan gaba.
Da farko dai, sunana Amina Sa'id Hussein. Gaskiya zan kiyaye sosai, saboda tunda dai gashi su an yi musu hukunci, kai ma sai ka kiyaye nan gaba. Idan za ka tashi za ka amfani da social media, ka san abin da za ka dinga yi, ba wai sai ka yi abin da za ka yi laifi har a kama ka ai maka hukunci kamar haka ba.
Sunana Afsat Abdullahi Sabo. Ina yin Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp. Dama social media an yi shi ba don ka dinga ɓata mutane ne ba, an yi shi ne domin ka dinga passing information ga mutane, amma ba ka ci zarafin wani ba. Na koyi darasa da yawa don wannan hukuncin da aka yanke musu, ni gaskiya ba zan iya ɗaukan shi ba.
Ke kana tare da Nura Rabi Samegu. Eh, sosai ina amfani da hanyoyin social media sosai ma kuwa. Ina yin WhatsApp, ina yin Facebook da sai Instagram da sauransu. Gaskiya wannan hukunci yayi daidai, saboda dama dai gaskiya ga tarbiyya mata addinin musulunci bai kamata ma a ce mutum ya bata wani ba ma ballantana a ce shugabanka. Kuma wannan hanya ma an kirkire ta ne domin wayar da kan al'umma, domin sada zumunci da yin abubuwa wanda ya kamata, wanda addini ya dare ba a maida wannan hanyoyin sadarwa na zamani, ba a maida su wata hanya wacce za a dinga cin mutuncin al'umma ba. Gaskiya wannan hukunci ya akai musu yayi daidai, wannan ya nuna cewa gaskiya ko me zakai a tsakanin wayannan hanyoyin kababan sadarwa, dole ka tsaya ka yi abin da ya kamata, ka san wanda za ka yi na daidai, wanda ba daidai ba ka rabu da su.
Abba Abdullahi. Ina amfani da Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter da WhatsApp da Facebook. Gaskiya wannan darasi ne kuma kalubale ne ga duk wanda suke irin ire-iren yin tunanin ma za su iya irin wannan ko suke kwatantawa, so hakan zai sa su daina. Kuma mu ma gaskiya mun kara wa'azantuwa da wannan abu, tunda me at least kai ma za ka yi taking action akan wasu abu abubuwa da kake yi. Maybe za ka ringa making serious akan posting din da kake so za ka yi, za ka ringa tabbatarwa cewa wannan abun da zan yi daidai ne ko ba daidai ba ne. Kuma ya daidai gwargwado dai, ana kokari a ga za a yi abun da ya kamata, tun daga gaskiya ma a ka'ida ma mutane ya kamata su san me ya kamata su posting da abun da bai kamata su posting.
Yawancin dandalin sada zumunta da ake da su a yanzu ana kirkiran su ne don nishaɗi, wanda hakan ke ba masu amfani da su damar bayyana baiwar da suke da shi. Sai dai irin yadda wasu ke wuce gona da iri ya sa gwamnati jan birki, tare da kokarin saka doka da za su sa ido akan abubuwan da ake watsawa a kafofin. Barista Amina Umar ta yi ƙarin haske kan dokar da ta yi magana akan cin mutunci ko kimar mutum.
Akwai doka wadda take a ƙarƙashin kundin tafikar da laifuffuka na Najeriya, kuma kamar yadda muka sani akwai na ɓangaren kudu daban, akwai na ɓangaren arewa. To a ƙarƙashin ɓangaren tafikar da laifuffuka na jihohin arewa, wanda muke cewa Criminal Procedure Code, ina ga section 295, shi ya yi magana akan me ake nufi da defamation of character. Wato mutum ya yi wani abu wanda zai taɓa mutuncin wani, ko ya sa mutane su kyamace shi ko ya sa mutane su gaskata wani abu wanda ba haka bane. Bukata tabbatar da cewa akwai defamation of character, kuma an fadi yaya defamation of character zai ya zama defamation of character, wato taba mutunci ko muhibbar mutun ko kimarsa, wanda aka ce na farko dai sai ka watsa abin, wato kai publicizing din shi mutane su gani, kuma ya zama na cewa abin da ka fada din ba haka bane, is untrue, kuma ya zama na cewa wannan abin da kai ya jawo mutunci ko darajar wanda kai wa ya zube. Kuma doka ta fadi cewa wannan shi laifi na defamation of character, za a iya kallon sa ta fuska biyu, za a iya kallon sa ta fuskar laifi na criminal offense, kuma za a iya kallon sa ta fuska ta mutun da mutun, wato civil offense ya danganta. So wannan abinda yaran suka yi, abinda daman kullum muka sani a doka shine ita doka kamar wani abu ne sandararre, baya motsi, amma difan da aka motsa shi, in yi motsi aka fassara shi aka ce haka yake haka yake, to tunda har kotu ta kalli wannan abin da yaran suka yi, kuma har ta yadda cewa sun taba mutuncin mai girma gwamna, mu a matsayin mu na masana doka, masana shari'a, zamu ce wannan abin yayi testing kuma ya fado a daidai inda ake bukatar sa a shari'a. Wanda yake ganin kaman ba haka bane, kai abin bai kai a ce ya zama defamation of character ba, to zai iya testing, wato ya gwada dokar ta hanyar yin appeal. Amma a yanzu kusan za a iya cewa wannan dokar an samu hujjoji, ta cika, ta yi daidai da yanda ake neman ta, shi yasa har hukunci ya fada akan ta. Amma kuma idan muka kalli abin ta hanyar social interaction, ko mu ce ta yanzu abin da muke samu na social media, wani zai iya tunanin to menene ma a ciki, wasa ne, wanda kuma abin nan kusan duk duniya ana yi, manya-manyan shugabannin kasashe su Bill Clinton, su Donald Trump, zaka ga 'yan kasa ana kwaikwaya ana yi. A Najeriya ma muna da comedian din da yake kwaikwayar shugaban kasa, ake yin wasu abubuwa, to amma idan wanda aka yi wa din bai nuna ya damu ba, za a iya cewa ba laifi bane, amma aka nuna ya damu, to ya damu.
Kuma sauraro a nan shirin na wannan makon zai da sa'aya, sai kuma na gaba idan Allah ya kama za mu daura kan sharhin barista Amina Umar da kuma jin dalilan da ke sanya matasa watsa kowane irin abu a shafukan su na yanar gizo ba tare da tantancewa ba ko la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, musamman wakilinmu a jihar Kano Mahmud Fari, ni Shafi Hamza Ibrahim, ke muna fatan alkhairi, mu sake haɗuwa a shirin na gaba. Assalamu alaikum.